Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Shugaban karamar hukumar mulkin Dade County da ke jihar Florida a nan Amurka, inda wani babban bene mai hawa 13 ya ruguje ranar Alhamis, ta faɗa a jiya Asabar cewa wata wuta da ke ci a can ƙasan ginin na kawo cikas a kokarin da suke yi na ceto mutanen da suka makale a bara kusan ginin, kuma suna fuskantar babban kalubale wajen gano wurin da wutar ta fara. Daniela Levin Kava ta faɗa wa manema labarai cewa jama'an aikin ceto na amfani da ruwa da kumfa da fasahar zamani ta infrared don kashe wutar, kuma ba a iya gano tushen wutar ba. Jama'ai sun faɗa a jiya Asabar cewa har yanzu ba a san inda mutane 159 suke ba tun bayan da ginin ya ruguje ranar Alhamis da misalin karfe 1:30 na safe a gogon yankin, lamarin da ya yi sanadiyar kisan mutane akalla 4. Karo na biyu cikin kwanaki da yawa kenan masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati suka dunguma kan titunan birnin Bangkok, suna neman Prime Minister Prayuth Chan-o-cha ya yi murabus. Gangamin da aka yi jiya Asabar na zuwa ne kwana biyu bayan da dubban masu zanga-zanga suka tattara a wajen ginin majalisar dokokin kasar don bikin cika shekara 89 da barin tsarin mulkin sarautar gargajiya zuwa tsarin sarauta amma mai ban kundin tsarin mulki. Gangamin nuna kin jinin gwamnatin da aka yi ranar Alhamis shi ne na farko tun bayan sake bazuwar cutar COVID-19 kamar wutar daji da ta sa aka sanya matakan kulle masu tsanani a watan Afrilu a kasar da ke kudu maso gabashin nahiyar Asiya. Daruruwan masu zanga-zangar sun sake taruwa jiya Asabar inda suka yi watsi da matakan kariyar COVID-19 da aka sanya don ƙara yin matsin lamba a kan gwamnatin kasar. Masu zanga-zangar sun bayyana ƙorafe-ƙorafensu a kan yadda gwamnatin ta ɗauki matakan yaƙi da annobar COVID-19 da kuma rabon rigakafin cutar. An ga wasu ɗauke da alluna da ke caccakar rigakafin kamfanin Sinovac da China ta hada, yayin da ɗaruruwan 'yan sanda suka kasance cikin shirin kota-kwana tare da toshe hanyoyin zuwa ofisoshin gwamnatin ƙasar. Ziyarar kasashen da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ke yi a Turai za ta kai shi birnin Rome daga Paris a yau Lahadi don ganawar kwanaki da manyan shugabannin kasar Italiya da Papa Roma Francis da wata kungiyar shugabanni 20 da kuma jami'ai a matakin ministoci. Bayan da aka marabce shi a Faransa da Jamus, Blinken zai isa Rome daga Faransa a yau Lahadi idan ya gana da ministan harkokin wajen Italiya da hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya da jami'an ofishin jakadancin Amurka. Blinken da ministan harkokin wajen Italiya Luigi Di Maio za su jagoranci wata ganawa da za a yi akan haɗin gwiwar kasashen duniya don yaƙi da kungiyar ISIS a birnin na Rome gobe Litinin, inda zai kuma gana da Prime Minister Mario Draghi da shugaba Sergio Mattarella don tattaunawa akan yakin basasar Syria da kuma bukatun agajin jinkai a kasar. Nau'in cutar coronavirus na Delta ya jefa kasashen Australia, New Zealand da Bangladesh cikin wani yanayin dokar kulle tare da kuma wasu sassan kasar Portugal. Ko a kasar Isra'ila, inda galiban al'ummar kasar aka yi masa rigakafin cutar, an sake maido da dokar sanya takunkumin rufe hanci da baki a wuraren jama'a. Nau'in cutar da aka fara ganowa a India yanzu an gano shi a kasashe akalla 85, kuma shi ne ya fi saurin yaduwa a cikin sauran nau'ikan cutar da aka gano ya zuwa yanzu, kuma yana yaduwa da sauri a tsakanin mutanen da basu yi rigakafi ba, a cewar shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus. A Sydney, birni mafi girma a kasar Australia, jiya Asabar aka shiga dokar kulle ta tsawon mako biyu saboda karuwar masu kamuwa da COVID-19 cutar da coronavirus ke janyowa.
Na labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA wanda a yau zamu ci gaba ne da muƙabalar da muke yi akan harkar man fetur tare da babban daraktan ma'aikatar man fetur ta ƙasa Mele Kolokari da sauran manyan bakin mu mataimakin sakataren kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Nasiru Kabir da Comrade Ibrahim Garbawala da kuma sarkin Hausawan Yanya Alhaji Musa Dala. Sai mahalarta zauren da suke tambayoyi, mai tambaya na gaba zai gabatar da kansa.
Sunana Buhari Musa Kumriya, shugaban kungiyar murya ma abota kafafen yaɗa labarai don ci gaban ƙasa. Godiya ta musamman ga sashen Hausa na murya Amurka wanda suka shirya mana wannan irin taro. Fatan alkhairi ga manyan bakin da aka gayyata a wannan zauri na mu mai albarka. Tambaya ta ga babban bako shine, mun ji ya mana karin bayani sosai ta yadda aka janye tallafin man fetur da iya wanda mutanen da suke mora, wanda mu yayi bayanin sa ya nuna tabbas mu talaka ba mu muke mora wannan tsari ba. To amma kuma na so a ce mana bayani akan yadda wannan kuɗi da aka cire zai shafi rayuwar mu kai tsaye. Wanda zuwa wannan taro ina nema mai girma ya mana dan bayani akan waɗannan kuɗaɗe da aka cire yadda kuɗaɗen za su koma kan mu kai tsaye. Tambaya ta biyu ga babban bako shine, a yankin mu na arewa ko kuma Najeriya gaba daya akwai depot da ake lodin mai zuwa iyan za ka ga cewa a nawatura nan ba sa aiki. Za ka ga cewa motoci ne suke dauko mai din nan daga guri mai nisa. Za ka ga cewa akwai yawaitar hadari da ake samu yana haddasa kashe tituna a cikin kasar nan tamu. Shin me wannan kamfani yake yi na magance irin wannan matsala? Ina yawa al'umma fata alkai da fata Allah ya tashe mu lafiya.
Kan anso nan tambayar naka, bari ni wannan shimfida ga wanda yayi magana na cewa komai ya faru kungiyar kwadago ake kallo da shauransu. Wannan haka ne, abinda ma ƴan Najeriya ba su gane ba shine mun kungiyar kwadago ta Najeriya, mun kungiya ce ta ma'aikata, abinda ake cewa Congress ne mu. Akwai kungiyoyi kashi-kashi, kungiyoyi muna da sama da 70 da wani abu wanda suka hadu suka dunkule sai aka zama kungiyar kwadago ta daya. Kungiyoyin nan da muke da shi ko wani sashi ya taba shi, shi yasa ita kanta NPC muna da union din da ake cewa Anupang wanda ina jin shi GMD ya sani, akwai kuma Pengasin, akwai sauransu. Haka kungiyar drivers na nauku shine PTD wato Petroleum Tankers Association, duk suna nan amma a garkashin mu suke. Wato duk wani korafi ana bi ne mataki, amma duk da haka naji korafin zan je in yi magana da shi wato Comrade Williams na Nupan kenan, wanda kuma ina jin zai jawo hankalin shi shugaban ma'aikatan drivers kenan, suna da nasu union din. So zamu jawo hankalin sa mu ji dalili kuma mu yi maganin wannan abu insha Allah. Maganar da ake na maganin cewa in shugaban kasa ko gwamnati zai karin mai kungiyar kwadago ita ce kadai da za ta je ta yi magana da shauransu, eh haka din ne. Mutane ba su fahimci wato yawancin ayyukanmu ba. Muna da abin da ake kira constitution namu, kuma kanmu guidelines din mu, yau kundin tsarin ita kungiya. Ba wai kawai da gwamnati ta ce kaza ka mu fito titi mu ta ihu mu ce a gashi ba, a'a kungiyar a dokan ba mu daman daga abu ya faru mu rubuta ni. Mu rubuta sai mu nemi a zauna, wanda muke kira dialogue. Duk abinda aka yi, karfin abinda kake so 100% shi samu baya cikin tsarin mu. Duniya kuma haka tsarin take. Mun karkashin kungiyar kwadago ce ta ILO wato International Labour Organization, duk duniya muke. So duk abinda zamu yi muna yi ne na abinda doka ta ce, ba wai kawai da gwamnati ta ce kaza sai mu titi mu abun nan ba, kuma abinda mutane fahimta ba wanda dalilin majan yajin aikin mu, abinda ƴan Najeriya fahimta ba muna ta gaya musu gani a mun saki an yi wannan yajin aikin da ake tabbatar ma kai kanka yanzu ba za ka iya samu zarafin ka zo ka zauna a nan gurin.
To muna godiya Comrade Nasiru Kabir na kungiyar kwadago ta ƙasa. Yanzu bari mu ji ta bakin babban darakta a ma'aikatar man fetur, Mele Kolokari.
Kada a manta cewa ita refinery wani sana'a ce daban take, wanda kila lokacin da ya fada bai fahimci halin da ake ciki ba, kuma shi ba ma'aikacin refinery ba ne. Wannan ba ta kasance ba, aka dauko tsari da 2010 tun lokacin shugaba Jonathan cewa a ji a kira wanda suka kera wannan refinery su dawo su gyara mana wannan refinery domin ta dawo halin da ake bukata. Sanin kowa ne, idan ka sayi mota misali Toyota, bari mu dawo da kowa ma zai fahimci wannan abun. Ka sayi mota Toyota bai yi ka ce sai an Toyota daga Japan su zazo su gyara maka mota. Kaga tsari ce da ba a yi tunani akai ba, akai ta jan wannan tun 2010 akai ta ja har zuwa lokacin kacuku da yake ta tunda an dauki wannan sarin sai ga. Aka kama wannan tafiyan sai wanda suka gyara suka ce su fa babba makanikai bane. Akai ta ja da su har zuwa 2018.
Aka kafa kammala shi har zuwa yau, har zuwa shigowa mu wannan aikin da nake yanzu. Dalilin shi ne shi wanda yake gyara refinery shi ba aikin shi bane da yake ma gyara refinery. Kuma akai wannan kuskuren suka ki zuwa suka ce mana ai agent za su ba mu mai aiki da su. Kuma babu bambanci agent kuma a wannan sana'an sanin kowa ne akwai wanda aikin su ne gyara refinery. Ana kira su EPC contractors. Shi ne muka canza tsarin nan muka ce su dawo mai aiki da su. Su tabbatar cewa wannan gyara an shi ta yadda ya dace. Kuma yau halin da muke ciki gwamnati ba ta da mahalin da za ta dauki kudi ta kwashi kudi ta sa wannan gyara refinery nan. Kuma ka ce to ba za mu yi mu nemo bashi. Bashin nan ta yan kasuwa wanda za su zo sa kudin sa cikin wannan jari refinery nan ta yi aiki mu gudanar da wannan refinery tare da su a karshe su fitta kudin su daga riban da wannan refinery za ta yi. Babu kowane gwamnati za ta shiga wannan haka. Kuma karshe idan aka yi wannan gyara a kai karshe inda za a iya ce wannan refinery ta dawo hannun gwamnati. Kuma a yi tunanin ta ma za a yi da shi. Misali akwai abin da ake kira shi LNG sannan kowa ne kamfanin da muke sarrafa gas. Ta yi aiki wannan tsarin da akwai jarin gwamnati akwai jarin kuma shawara da kullum muke ba gwamnati shine a kai ga wannan matsayin a kammala shi. Saboda ga jami'a muna ganin muna kan hanyar da za a samu kwanciyar hankali kuma na yi imani cewa ba nan da dadewa ba za a ga wannan riba abin da ake yi kuma mutane sai su ce su waiwaya su ga cewa an kyauta musu.
To mun gode kwarai da gaske babban darakta a ma'aikatar man fetur ta ƙasa Mele Kulo Kyari. To mun kawo ƙarshen wannan shiri gaba ɗaya amma kafin mu sallama bari mu miƙa na'urar magana zuwa ga shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto ya yi mana jawabai sannan kuma mu dafa shiri.
Idan muna samun shugabanni wanda suke jagorantar manyan kamfanoni da ma'aikatu na ƙasa baki ɗaya wannan shine kuldin kamfanin man fetur ba wani a saman su sai shugaban ƙasa. Saboda haka abinda kuka ji wurin sakamakon wahayi ne ya sauka akan ku dangane da man fetur a Najeriya. Saboda haka muna godiya gare shi kwarai da gaske kuma muna fatar wannan ba shine bayanan sa ta ƙarshe a wannan lokacin mun sai na da gagarumin aiki domin duk wanda aka hannunta a man fetur din Najeriya a hannunta mishi matsaloli. Ɗaya daga cikin abubuwan da na so in ji wani ya tambaya ban ji an taɓo ba shine wani abu da na shigo Najeriya na ji mutane sa ta korafi a kansa ta yaya za a ce za mu sau mai daga Nijar kallon matsayinmu da Nijar. Da ganin kuma yaushe Nijar ma ta samu mai Najeriya kun san ta ƙaurin suna a matsayin ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya da suke da man fetur da Allah ya azurce su da man fetur. Nijar duka shekaru ta ta samun man fetur ba na ke da kai shekara 10 ban sani ba in ma an yi din ma dai ba mutane suna sa ran ba za a kwatanta yawan man fetur din Nijar da na Najeriya ba. Kuma na ji ya fara maganar kokarin da ake na faɗaɗa ayyukan masana'antu na man fetur kuma ya ce ko da an gyara waɗannan kuɗin da kowa yake cewa a gyara ɗin ba za su yi sa ba domin ba za su ba da kamar 18 kashi 18 ne na wanda ake bukata ko yayin da abin da ake nema ya kai 50 yawa. So muna fatar cewa irin waɗannan bayanai domin da in ana irin wannan bayanan kamar da shi shugaban ƙwararru ya faɗa mutane za su sani. Idan mutane suna da ilimin abin da ake ciki to watakila korafin mutane ma zai ragu. To makasudin wannan zaure na sashen hasunan mari Amurka kenan, kuma mun ji dadi da yake abun ya zo daidai lokacin da za mu fara wani shiri wanda zai ba da damar ƙara lokaci ga samun jin duk ta wanda suka yi maganganu. Da ayi mintoci kalilan muke da shi, amma yanzu mun zare kowane mako a ƙarshen mako za mu dinga ba da dama a ji wannan bayanan da aka yi bayan ga wanda ake gani a inda muke zama a Facebook Live da sauransu. Saboda haka kukan ku wanda ke halarta wannan kullum, muna gode muku kwarai da gaske domin yawan jama'an a kansa ake koron da ta sa ba a iya cika wuri da mutane, yanzu sai dai a ɗibi gwargwadon ma ta isara. Saboda haka mun gode kwarai da gaske, kuma muna fatar za a ci gaba da wannan. Ina kuma son ƙara gode wa ma'aikatanmu na nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan Abuja saboda wannan gagarumin aiki da suke kowane mako, sukan je su ɗauko wani batu su gayyato wani babban baƙo wanda ke da tasirin magana akan irin wannan abubuwa. Saboda ji takanas daga su waɗannan mutane din, mun ji daɗi kwarai da Alhaji Mail ya samu dama ya zo ya halarci wannan taro din. Kuma kamar yadda nake muna fatan Allah ba shi dama ya sake zuwa, kuma in bai samu sarari ba mu ma je mu same shi mu ƙara ɗauko muku bayanai din, sai mu same shi gidan shi na mai, sai mu je mu ɗauko bayanai mu kawo muku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ai mana magana ne jar din nan
mun yi zancen mutane za su yi mamaki su ce Najeriya ta je za ta so mai daga Niger. Abubuwa biyu suka faru. Na farko a yau haka mun faɗa cewa refinery ba sa aiki, saboda haka dole ka sawo shi daga wani wuri. To yanzu za ka je ka sawo shi daga Europe, me zai hana ka ka sawo daga hannun makwabtanka? Hujjan mu na farko kenan. Na biyu, wannan refinery da dan refinery da suke da shi an aza shi a inda wasu kun san faɗin Niger, akwai wasu bangaren Niger da ka ɗauki wannan man ka kai musu daga Zindar inda yake zuwa wasu bangaren kasan, to gara ka rufe refinery abinda suke kenan. Rufe da suka yi because ya fi maka sauki ka je Kotono, Kotono ya fi musu kusa da Zindar a cikin kasan. To shi yasa refinery aka rufe shi aka bar shi. To ba don abinda za su taso wannan area da suke ba ta iya shanye wannan man da suke ake nan wurin, sai suka rufe wannan refinery. Mu kuma halin da muke ciki yanzu muna buƙatar shi, sowa muke daga wasu wurare, saboda haka su ma bukatar su ta biya mu ma amma ya zama mana taimako a yau. Amma ko da ma tana da wa'adi, daga zaran kana da supplies ba wannan ba za ka dawo kan ka dogara ga da kanka, saboda haka ba wani abun mamaki bane. Kuma kada manta akwai tsari na yan wantaka da kuma da zumunci da kuma tsari na ECOWAS da tabbatar cewa an za ku yi kasuwanci tsakanin ku, ya fi ku koyi da ku je wasu wurare. Shi muka duba muka ga babu wani illa da zai yi wa kasan mu nan illa ya kawo mana sauki, domin refinery da yake Zindar misali tsakanin shi da Kano duk bai wuce kilomita 200 ba, bai ma kai ba. Kuma in ka je kaso daga Euro za ka ɗauke shi kilomita 100,000 wani abu ka kawo shi Kano daga Lagos ko Port Harcourt ko wani, sai muka babu yadda za a yi man da za ka so nan wurin bai fi wannan arha ba, ya sauke ba. Kamar misali kamar motoci ba su fara kawowa ba, da ana yi a kama ka daina, amma za su ga kamar motoci 100 na diesel kowane rana. Allah ya taimake mu.
To a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa da shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto da waɗanda suka taya mu wannan shiri ya kankama, Benjamin Gawon, Salihu Awalu, Halima Durawu da Aisha Mu'azu, sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shiri. Sai makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Ni Madina Dauda ke cewa mu kasance lafiya.
Gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau shirin rayuwar birni muna tare da wani malami ne. Ko zaka gabatar da kanka, sunanka?
Farko sunana Malam Yahaya Abdullahi Ahmadu.
Kamar wace sana'a kake yi ne?
To malam, gaskiya ne sana'a na ina harkan tuƙin mota ne.
Shin kai mutumin ma wani gari ne tukuna? Wace jiha ne?
Ni ɗan Katsina ne.
Cikin garin Katsina?
No, cikin Zangon Daura.
zangon daura wai 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 kace ashe an garin shugaban kasa ne kai ko ba ka
eh to lalle muna tare da shi kware da ne haka yake
shekara nawa kenan da ka fara wannan sana'a
eh to gaskiya yanzu dai zan kai shekara 1 da wasu watanni ina harkan nan
to shi wannan sana'a ta tuki da ka fara ka fara ne daga can gida a can zangon daura din dama a can kana tuki ne ko kuma yaya aka yi dan ba mu labari mana kana
no sai da nazo nan duka wannan abubuwan na same su san da nake a gida ban iya mota ba jide shi gaba wanda Allah ya bude mana dai anan nazo na koya duka su cikin birnin
to da a can gida kaman wani sana'a kake yi
eh gaskiya sana'a a can muna noma da kiwo
kai karatun boko kuwa
ka wallahi malam gaskiya mu da yake bokon ba a tashi ba iyaye mu basu bashi muhimmanci ba shi yasa ba mu yi shi
amma karatun Muhammadiyya fa an dan taba karatun Muhammadiyya
eh to mun taba kadan amma haka dan ne
to shi ma kadan
kadan ne gaskiya kadan ne
to menene ba ka sha'awan zuwa Abuja ka zo ka fara wannan sana'a ta tuki
eh gaskiya sha'awa na nayi sha'awan rayuwa na ta yi mun inganci duniya da lahira domin na da ina so in dogar da kaina bana so in je karkashin wani in cewa ni ka bani yau kaga yau in na je wajen ka gobe na dawo ba za ka yi dadi kai kanka wanda za ka bani shi yasa nace to bari in fita in nema ni da kaina in samu abin da zan siyar da kaina da iyayena da iyalena
kana ganin cewa in ka zauna a gida kana sana'a ba za ka samu kaman abin da kake samu a can gida ba fiye da an ka duba ka gana an ka duba rayuwar Abuja tana da wahala
eh lallai haka ne rayuwar Abuja tana da wahala sosai ana amma a gidan yawanci abinda mutum zai samu in dai mutum ya hakuri a nan din ma abinda zai samu abinda zai mallaka a gidan din ma a nan ma zai iya mallakan sa domin karfi ma yanzu mun fi dogara da noma to kuma gashi yanzu ana samu karancin ruwan sama a yanzu ma ba a samu ruwan sama ba maganar da nake da kai yanzu haka
to amma yanzu kana komawa can gida din kana komawa ka je ka yi noma ne ko kuma kai ka dogara da wannan tuki da kake yi ne kawai
no gaskiya ban dogara da tukin nan ba abinda na samu anan zan tura a gida ayi mun noma daga nan ma kuma idan amfani da shi abinda na samu anan amfani da shi
kaman kana biyan haya ne a inda kake
no inda nake wanda nake aiki da shi shi ya dauki dawainiya na rayuwa na inda nake aiki da shi
ba ka biyan kudin haya
bana biyan kudin haya kuma farko ma bana neman abinci duka karkashin sa nake shi
to ba masha Allah masha Allah kai ya bunya zuma da sauki ba kaman mutane da dama ba
eh gaskiya alhamdulillah nagode Allah indai ta wannan hanya ce kam nagode wa Allah
shin ma kana da iyali kuwa
eh gaskiya kore da ni na da iyali
akwai mata
eh kore da ni
mata daya biyu uku ko hudu
ha ba malam ai hudu sun yawa ina biyu din ma ana nan dai ana tana
ko matan ka biyu
eh to gaskiya zan ce ma ina kan nema dai
daya
dai kawai
daya yanzu mata ta amma ƴaƴan ka nawa
eh to yaro na dai
daya ka duba su kuma iyalin naka kana daukan kaman wani tsawon lokaci ne kamun ka je can
kike gaskiya zan dauki kaman kimani wata hudu zuwa wata uku har zai kawai na dade wata hudu zan yana
kana tunanin wata rana ka koma can gida ka zauna da iyalanka menene fatanka me burinka a rayuwa
to shi kan dan adam kullun wanda yake nema so yake ga shi ma yana gida na shi na kan shi ko ba haka ba ina sha'awan koma gida nema ko ban koma gida ba dai a ce dai kana tare da iyalanka ko da iyalanka dai ga sunan dai makamashin haka
to nagode kwarai malam Yahaya
okay ni ma nagode sosai
Allah ya taimake mu baki da
amin nagode sosai
nagode shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida malam Sale da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.